a duba zuwa ga cewa lokaci ya kure kware daga gaske saboda an samu sabanin fahimta ko kuskure daga bangare na ta fuskar tantance lokacin da ya kamata a fara muhadara nan gaskiya da na dauka shi 11 ne ashe su malama baratu suna nufin 9 zuwa 11 shi kuma sai dauka 11 ya kamata ya zo to da haka ina bada hakuri akan wannan rashin fahimta kuma na san zai shafi tsayin zancen da zabi na fata Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa da abin da yake shine daidai wannan safiya ce ta 8 ga watan Ramadan kamar yadda muka sani shekara ta 1443 wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2021 an ce ana so na yi magana akan abin da ya shafi demokradiyya da kuma yadda ya kamata mutum musulmi ya hulɗa da ita a ba shakka muna rayuwa a wani lokaci ne wanda abu ne a zahiri irin yadda demokradiyya ta mamaye duniya turawan yammacin duniya waɗanda suke zamani na tashan ƙarfin su suna da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin fada aji a duniya da ƙarfin siyasa da kuma ƙarfi na juya akalin duniya su suka rawaja demokradiyya suka zabe ta a matsayin tsarin mulki kuma suna tirsasa ma dukkanin kasashe dole abu wannan tsarin da ka kusan yanzu mafi yawan kasashen duniya wannan tsari na demokradiyya shi yake bi tare da cewa tsarin ya bambanta daga wuri zuwa wuri amma dai shi din ne ake fada ina so mu kalli wani abu da suke cewa wai demokradiyya shine mulkin mutane wanda za su yi su da kansu Government of the people, by the people, and for the people. Mutane su tsara gwamnati su yi da kansu abin da suke so. To wannan yaudara ce kawai. Kuma ya kamata tun farko in ana so ya zama gwamnatin da mutane suke so. Da kowace ƙasa a bar su zaɓi irin gwamnatin da suke so. Shi ne irin nasu. Ma'ana ba zai yi a ce kowane gida an ba su dama su yi irin abincin da suke so sai kuma a ce a dole abinci kaza za a yi. Ya kamata a bi kowa ya irin nashi din. Kenan sai an fara tambayar 'yan Najeriya kuna son demokradiyya in suka ce eh sai su yi. Ba kwa so to dama ana ce ne a bi tsarin gwamnatin da kowa nasu suke so su. To ba a yi wannan ba. Da ƙarfin iya ake ƙaƙabawa ƙasashe kuma duk ƙasar da take yadda ta bi za a ɗaura mata takunkumi iri daban-daban a maimaita saniyar ware a duniya. Za ka ce haka waye gari al'umma suna so ba sa so kasashen musulmai kasashen afirka kasashe masu tasowa dole aka suka rungumi wannan tsari wasu suna bin shi yadda ya kamata wasu kuma suna yin abin da ya sawaka ban so in cika mu da bayani akan ma'anonin kalmomi da sauransu abin lura a nan shi ne shi wannan tsari yana da wasu turaku da aka gina shi a kai wanda wannan turaku in muka kalle su da kyau za mu ga cewa sun saba wa addinin musulunci daga cikin turakun shine akwai bai wa dan adam yancin kafa doka dan adam shike halastawa shike haramtawa maimakon mun sa musulunci Allah ne yake halastawa shike haramtawa amma a tsarin dokar demokradiyya yan majalisar dokoki suna da yancin yau su ce abu kaza halas ne ko da Allah ya haramta ko su ce abu kaza haram ne ko da Allah ya halasta kuma in aka je a wannan majalisar abinda za a kawo a matsayin dalilin kafa wannan doka ba za a kawo aya ko hadisi ba ka tabbatar ba ku taba jin labarin wani dan majalisa ya ja aya ko hadisi a majalisar dokoki kuma an saurare shi sai dai ce al'umma ta suna son ayi kaza ko ba sa son kaza a tattauna ayi karatu na daya karatu na biyu har ya zama doka ma'ana yau idan majalisar dokokin Najeriya ta ce to daga yau mun haramta taron mata da azumi don yin wa'azi to ya zama haram kuma ya zama doka duk wanda ya za a kama shi dan suka ce mun hana yi mata aure sai sun kai shekara 18 shikenan ya zama doka gashin dai iri daban abu iri daban-daban gashin to wannan turke na farko kenan turken bai wa dan adam a damar kafa doka maimakon Allah bayan kuma Allah yana cewa fal hukmu lillahi al-aliyyul kabir inil hukmu illa lillahi amara Allah ta'buduhu da ire-irensu abu na biyu da demokradiyya take bada shi shine tana bada wato abin da ake cewa siyadatu sha'ab bai wa dan adam muhimmanci fiye da komai dan adam shike moran duwar abu na rayuwa a demokradiya komai mutum kawai aka sani babu tunanin lahira wannan duniya in hiya illa hayatuna hayatul dunya namutu wa nahya kuma yulikuna illa da ba a cikin demokradiya ba a damu da wani tsarin makoma ba mu lura da kyau duk abin da demokradiya suke suna yi ya shafi duniya titi makaranta asibiti rabon kayan agaji duk wani abu to duniya ce kawai a cikin budget din Najeriya kwandala ba za a ware dan dan lahira ba a ce to wannan kudaden an ware su ne dan gyaran tauhidi dan akoya mutane sallah dan a gina masallatai babu wannan in ma kin ga wani dan siyasa yayi to yayi ne saboda yaudara ya lura cewa yankin da yake wakilta musulmai ne don ya musu wani abu shafi musulunci za su ji dadi su so shi su zabe shi amma ba wai dan a cikin tsarin akwai musulunci ba babu budget da ake yi ma musulunci ko ko kiristanci shi ya zaki ga hatta a ma'aikatu za a zo a gina ma'aikata mai ofisoshi da yawa kuma musulmai ne a cikin ma'aikatan nan suke aiki amma ba za a iya musu masallaci ba sai dai su in sun damu su tara kuɗi su yi masallaci Allah sa kun fahimci wannan idan duk girman makarantar ABU Zaria nan Kongo ne ko Samuru duk nake ga masallaci a ciki to ba ginin gwamnati bane ginin mutanen da ke wurin ne da suka damu da yin sallah suka hada kuɗi akwai da babu suka yi amma ita gwamnati ba ta gina masallaci babu ruwanta ba ta gina cuci sai dai in ta bayan fage amma a cikin budget ɗinta babu wannan sannan akwai kuma haƙƙin jefa ƙura'a yana da gaskiyar abin da wato demokradiya take ba shi muhimmanci haqqul iktira right to vote and be voted kowa ya tsaya takara ya fito ya ce a zabe shi kuma a fita din a zabe shi wanda wannan ma ya saba wa ka'idar musulunci musulunci yayi hani mai tsanani game da neman shugabanci ka fito ka ce ni ne zan iya a zabe ni annabi ya ce duk wanda ya fito ya ce shi zai iya to sai Allah ya bar shi da abin ba zai iya ba kamar yadda muke gani a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wani sahabi naga kana da san mulki kar ka sake karɓi mulki idan mutum bai karɓa ba bai nema ba aka bashi to sai Allah ya ce maka mushi to su ko fitowa ake ma a yi campaign a faɗa cewa ni ne zan yi kaza ni zan yi kaza wani ma babu ko insha Allah sannan a zabe shi a ga ko zai iya ko ba zai iya ba haka nan kuma wajen masu zaben a musulunci in za a zabi shugaba akwai abin da ake ce ma ahlul halli wal aqd wato masu hankali da masu faɗa aji su za su zaɓi shugaba amma a demokradiya aka ce kowa na da yanci da ƙur'an malami da ta zahiri matsayin su daya da ta mata aure ta karuwa matsayin su daya da ta mai kuɗi ta talaka matsayin su daya yanzu duba ki ga hajiya ko a gidanki ne yanzu da azumin nan idan kika ce to bari ki yi demokradiya duk abin da za a ce da buɗe baki sai an yi ittifaki tukuna akan shi da ke da mai gidan da ƴaƴan gidan da almajirai da marayun da suke gida a ce kowa na da ƙura'a kowa na da ƙura'a tashi da ƴancin shi sai a zo a ce to kunu da kosai tura da abin nan misali a ce da farfesu ko tuwo da miya ga su nan sune ƴan takara ce kowa ya jifa wanda ya gara ma ƙura'a me ake so a dafa ba za a taɓa samun ittifaki ba ba ka bane zai iya zama sanadiyar rigima tsakaninki da abin nan kanwarki ko tsakaninki da wata bazawara kanwar mijinki ko tsakanin matan gidan sai an yi rigima akan wannan abincin da za a ce an ce sai ittifaki amma da ke da mai gidan ku ne ahlul halli wal aqdi shi ya kawo kudi ke kuma ki kawo ilimin ki da basirarki ku kuke decide me za a ci dan haka ba a wata rigima in ma kin ga an yi wani abu sai dan ki nemi shawara duk wanda ke da girki take cewa me za a ci amma sai aka ce a demokradiya kowa na da yancin ra'ayin wa zai zaba da haka shi da ake samun wannan rudanin da muke gani kamata yayi a ce wasu tsirarin mutane za su zabi shugaba su masu hankali ne masu tunani sun san wanda ya kamata amma mu sauran ya ayyuhan nasu to namu kawai shine mu biyayya mu ce Allah ya sa albarka amma sai aka ce da mai hankali da mara hankali wani shekarar shi 20 yanzu yake ganiyar tashin rashin hankalinsa yaro ne karami da aske shi mara kyau a ce wannan tunaninsa da ra'ayinsa ɗaya yake da ra'ayin kakan shi dan shekara 70 kun ga babu hankali a cikin wannan baban shi yana cewa zabi kaza yana cewa ni wallahi ba shi nake ra'ayi ba miji yana cewa matar shi zabi kaza tana cewa ba zan zaba ba mun sallah baran irin rigingimin da aka yi tsakanin ƴan uwa da iyaye da kanni da yaya akan rigima sannan abin nan dokar demokradiya ta ba mutane ƴancin yin bore kun an ce za a yi wani abu sai bamu yarda da doka kaza da aka kafa ba su rubuta su faɗa a gidan rediyo su fito su yi zanga-zanga har su kai ƙara kotu su kai gwamnati ƙara kotu cewa bamu yarda gwamnati ta zartar da doka kaza ba a yi ta rigima wanda wannan babu shi a musulunci shi ba musulunci bai yarda wannan ba musulunci cewa a yi biyayya ga shugabanni a yi ɗa'a in dai ba su yi umarni da saɓar Allah ba ma'ana idan yanzu wani gwamna ko wani shugaba ya zo ya ce to za a farfasa angonar ta gelle su a fitar da layuka daga ai wasu gidajen za su tashi ko sai mutanen gelle su hadu su ce wallahi ba mu yarda ba ko da a ce wannan abin yana da amfani ko a ce za a yi makaranta a wuri kaza ko asibiti ko za a ɗauke wata makaranta daga wani waje a maidaita wuri kaza ko za a canza mata suna ko za a ƙara kuɗin makaranta ko za a ƙara kuɗin wutar lantarki ko kuɗin man fetur duka wannan aka ce za a yi mutane sai su ce ba mu yarda ba ba ma so su yi ta ihu wannan demokradiya ce ta ba su dama su faɗa da baka su rubuta su kai gidan jarida su fita su shiga har ila yau ta ba su damar cewa shugaban ma idan sun so daga baya suna iya cewa to mun sauke ka daman muka ɗaura ka dawo gida su mai kiranye a tuɗe shi daga shugabancin shi dan kawai yana bin wani ra'ayi wanda ba sa so suna nan da yawa irin waɗannan abubuwa da ke cikin demokradiyya wanda suka saba wa tunani da tafarki da al'ada irin ta musulunci to amma kamar yadda malami ya gabatarwa ya faɗa mu yanzu mun rungume ta zaka ji wannan cewa mu ƴan demokradiyya ne mu ba ruwanmu demokradiyya daban addini daban kar ku kawo mana magana addini shi musulmi duka rayuwar shi addini ce kuma dan an kakaba mana demokradiyya bai nufin sai mu anshe ta da komai nata da duk abin da ke cikin ta na barna mu ce to bari mu ansa mu jingine musulunci ba wannan ba zai yi ba da ma aikace saboda kowa da yake musulmi in ma ya ce ya karba fil jumla za a je inda za su raba gari da ita domin demokradiyya misali za a je inda za su ce ita ta yarda da auren jinsi mace da mace namiji da namiji za a kai inda za ta ce ta halasta luwaɗi za a kai inda za ta ce ta halasta ƴaƴansu ma iyaye rashin kunya yaro shekara 18 ko yarinya shekara 18 tana da ƴancin ta yi yadda ta ga dama da rayuwarta in ta ga dama ta yi aure in ta ga dama ta yi dadoro iyayenta ba su sara ta ba kun ga ba za mu yarda da wannan ba ga shi za a kai duk wanda ma yake cewa yana bin demokradiyya za a kai maraba inda za su rabu da ita ba zai iya bin ta gaba ɗaya ba in dai musulmi ne shi su waɗannan abubuwan suna nan da yawa bayan wannan muqaddima abin da nake so na gina mana wannan magana akai shine zan gina mana ita akan wani hadisi kwaya ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu fitar da wasu ka'idoji daga cikin sa ta yadda ya ya kamata mu mu'amalanci wannan demokradiyya zamu mata mu'amala ne ta larura shine wato kamar mutumin da yake daji yake cikin halin tafiya ba shi da abinci kaga an halasta mishi ya ci mushe saboda larura to wannan mushen zaka ci iya larura ne kawai ba wai kuma dan ranka yana so ba ki iya ka abin da ya kamata mu dauka daga demokradiyya kenan kamar yadda mutum bai da lafiya zai sha magani ne da ɗaci da rashin daɗi saboda yana buƙatar ya samu lafiya da zarar ya samu lafiya zai bar shan wannan magani Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ce da wani sahabi mai suna Ka'ab ibn Ujra wannan sahabi na san kusan tarihinsa shine wani sahabin nan da ya aka je aikin haji ya samu larurar kwarkwata tana zuba a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi dama ya aski Allah ya saukar da aya a kansa game da cewa waɗanda suke da kansu akwai mun kana azan mirasi fa fidyatu azan mirasi fa fidyatu wanda yake da wata cuta akan sa aikin haji zai yi aski kafin lokacin da ya kamata a yi sai biya fidya shine aka zo da shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwarkwata na yawo a gushin sa annabi ce subhanallahi ai ban san cuta kake fama da ita haka ta kwarkwata Ka'ab ibn Ujra kenan radiyallahu anhu shine annabi yake ce mishi ya Ka'ab ibn Ujra ya kai Ka'ab a'azakallahu min imarati sufaha ina maka addu'a Allah ubangiji ya tsare ka daga shugabancin wawaye mu rike wannan imarati sufaha shugabancin wawaye sai ya ce wa ma imarati sufaha ya manzo Allah me kake nufi da shugabancin wawaye qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace umara'un yakuruna ba'di za a yi wasu sarakuna ne a baya na shugabanni la yaqtaduna bihadi ba sa koyi da shiryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala yastannuna bisunnati yace ba sa bin sunnata shugaba ne shugabanni ne wanda suke shugabanci na wawaye ya ake gane su ba sa bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace faman saddaqahum bikadibihim duk wanda ya gaggata karerayin da suke yi kare da suke yi a campaign zamu yi kaza zamu yi kaza in sun house ce sun yi kaza kuma basu yi ba karerayi ga sunan wa a'anahum ala zulmihim kuma ya taya su irin wannan zaluncin da suke yi ka taya su campaign ka taya su ƙarya annabi yace fa ulaika laysu minni walastu minhum duk wanda ya taya su ba ni ba su su ma ba su ba ni su fita hanya ta ni ma fita hanya sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ci gaba da cewa wa man lam yusaddiquhum wanda bai gaggata su ba wa lam yu'inhum ala zulmihim bai taya su zaluncin su ba fa ulaika minni wa ana minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne mutane na kuma ni ma ni ne nasu sai ya ce wa sayaridu wa sayuraddu ala hawbi waɗannan mutane wato waɗanda suka ita ya waɗancan zalunci wa sayaridu ala hawli su ne za su tarar da ni a tafkina tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkosara Allah ka sha musha daga shi annabi ya kare cewa ya Ka'ab ibn Ujra ya kai Ka'ab as-sawmu junna kaga azumi garkuwa ne was-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kaga sadaka tana kashe zunubai kamar yadda wuta ke kashe ruwa ke kashe ruwa was-salatu qurbanun aw burhanun aw tariwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga sallah ita kuma hujja ce ko kuma wata hanya ce dake kusantar da kai zuwa ga Allah Annabi ya sake cewa ya Ka'ab ibn Ujra ya kai Ka'ab la yadkhulul jannata lahamun nabata min suhutin nari min suhutin duk jikin da aka tsirar da shi daga ko aka ci abincin haram aka gina jikin to wannan jiki ba zai shiga aljanna ba annaru aula bihi ya ku cancanta da wuta ya Ka'ab ibn Ujra nabi ce kai Ka'ab annasu kaga mutane ghadiya masu fita ne da sambako fa mubta'un nafsuhu wa mu'tiquha wa bai'un nafsuhu fa mubiquha wani ya siyo kan ya ento kan shi wani ya saida kan shi wani ya dirmusa kan shi cikin sabon Allah wannan hadisi tabbatacce al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi haka ibn Hibbana da Hakim da al-imamu Tabarani da Baihaqi a cikin littafin shi Dalailun Nubuwa da cikin Kitabul Adab da wasu malamai da dama irin su Al-Baghawi a Sharh As-Sunnah irin su Abdurrazzaq As-Sana'ani a cikin Al-Musannaf da abinnan al-imamu Abu Sulaiman Al-Khattabi a cikin Al-Uzla da Abu Nu'aym al-Asfani a cikin Shiryatul Awliya kana cika ku da maganganu na malaman hadisi da suke yi isnadin hadisin tabbatacce ne abinda nake so mu kalla a cikin wannan hadisin fa'ida zamu fitar shi ne kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu guideline da yanda zamu mu'amalanci ire-iren waɗannan shugabanni wannan hadisi ne kwaya ɗaya cikin ɗaruruwa ire-iren waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana siffofin shugabannin da za a yi ƙarshen zamani sune as-sufaha wawaye zaka ji wuta da yawa a cikin maganganun su da ayyukan su shi sa a wani hadisi yake cewa ta'rifu minhum wa tunkir zaka ga abin da zai burge ka daga gare su kuma zaka ga wanda zai baka haushi wata ranar su yi abu ya burge, wata ranar kuma su ba ku haushi. Ina ma'ana haka, wata ranar ka ga shugaba na mutane yana rawa akan titi da sunan campaign, kun ga wannan ai wauta ne. Wata ranar ka ji yana karatun Alkur'ani bai iya ba, wata ranar a gan shi a wata harka ta wata badakala, wani cuta, wani zalunci ga al'ummarsa, abubuwa iri daban-daban na rashin kyautawa da rashin sanin darajar kai shi ne wautan. Asalin shugabancin da aka ba su sun kasa tsayawa su riƙe, suna can suna wata harka, wani ma ya tafiye shi wata ƙasa ya je ya zama shi. Akwai gwamnoni da shugabannin da suke mulkin ƙasarsa daga wata ƙasa, suna can a Dubai ko Ingila ko Saudiya ko Amerika, daga can suke mulkin jihohinsu. As-sufaha. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ba sa bin sunnarsa, ba sa aiki da shiriyarsa, duk abin da suke aiki da shi babu, ba sa kawo. Yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, me ya ce a yi, me bai yi ba? Za su iya cika gwamnatinsu da mata, mata ne kwamishinoni, mata ne manyan makamai. Alhalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yafliha qaumun wallau amrahum imra'a, mutanen da za su daura mata a shugabanci ba za su tsira ba, amma za su iya cika gwamnatinsu da mata saboda ba sa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za su iya ɗaukan wani mukami su ba wanda bai cancanta ba, za a iya ɗaukan wasu kuɗi da yawa a zuba su a harkar da ba ita kamata ba. Mutane suna cikin yunwa da talauci, babu magani a asibiti, babu wutar lantarki, ana yajin aiki, ana kaza, amma sai ci ga me ya damu su? Siyan motoci da rabawa 'yan siyasa da sarakuna. Me ya damu su? Yaya za a yi su ƙara ciwo bashi su dankara shi a kan wannan mutane nasu? Me ya damu su? Ya za a yi su ci zaɓe na gaba? Shi ne damuwarsu. Kun ga ba damuwarsu ne al'ummarsu ba, ba damuwarsu ne a samu gyara da nagarta a rayuwar al'ummarsu ba, ba su damu da imanin al'ummarsu da makomarsu ba. Ya kamata a ce misali gwamnatoci su kula da al'ummarsu ta fuskar kasancewar wato shi shugaba asalin damuwarsa shine yaya za a yi al'umma shi su tsira ranar alkiyama. Wannan shine mafi muhimmancin abu a gunsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zaman da yake da sahabbai kullum kokari yake nuna musu abin da za su yi su tsira da abin da za su yi su guje ma wuta. Har yana cewa misali na da misalin ku kamar mutum ne mai jin sanyi da ya hura wuta yana jin dumi, sai kwari fari suka dinga zuwa suna so su fada, shi kuma ya ta ture su, ya ta ture su. Yana cewa misalin abinda Allah ya saukar mana da shi na alkhairi kamar ruwan sama ne mai zuba, kowa ya ɗebi rabon shi. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ta kokarin ya za a yi su tsira, ya za a yi su samu su tsira, sannan sauran abin da ya ragu sai kuma a gyara rayuwar duniya. Su kuwa na yanzu duniya kawai suke cewa za su gyara, kuma ita ma ba sa gyarawa. Da haka ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu siffofinsu, sannan ya gaya mana cewa suna ƙarya, kuma ya ce kan mu biye musu akan wannan ƙarya. Ya ce in mun biye musu ba ruwan shi da mu. Ya gaya mana cewa ba sa faɗan gaskiya, kuma kar mu biye musu akan rashin wannan faɗan gaskiyar. Idan ba mu biye musu ba mu ne mutanen shi. Yanzu wannan yana nuna mana izuwa ga cewa ba daidai ba ne kenan mu zarma mu zira ƙafate zurfi a cikin demokaratiya, musamman ku iyayenmu mata, a ce kina da katin jam'iyya ko ke ce woman leader ko da ku ake zuwa campaign, wannan bai dace da mace musulma ba, sam bai dace ba. Hatta shi kanshi jefa Qur'an za a yi ne min babin larurati in ya zama dole. Idan bai zama dole ba, baki da bukatar sai kin jefa Qur'an. Ma'ana a ce yanzu a gelle su nan za a yi zaben kansila, kuma duka 'yan takarar musulmai ne a nan gelle su, an san su, an san iyayensu, ba ku da bukatar ku bata ku ku lokaci ku rabu da su, duk wanda Allah ya ba Allah ya taimake shi sai su ta hayane su. Kuma ku zaman ku a gida ku sigo da kula da 'ya'yanku. Amma ka ga malam mata sun cika gari, yadda ka san 'yan shi'a sun koyi suna bin layin jefa ƙura'a. Wata a nan ciwonta na ulcer ya tashi, wata mai tsohon ciki ta kama naƙuda, wata mai hawan jini ya buge ta, wata mai asma haka turereniya ta rasa iska za ta shaƙa, wata a sace mata handset, wata tana nan wajen a je a haura gidanta a kwashe mata kayan makwabta da aka bata ajiya kayan auren 'yan makwabta. wata daga nan mijinta yazo ya ce ba na ce kai ki zo ba to daga nan ki tafi gida fituna iri daban-daban akan zaben da ko an ci ba za ma ki san an cin ba babu abin da zaki samu kuna ba kanku wahalar banza da ya kamata mu nuna da shi mun shiga taita yin mu sannan shiga gaba ga Allah yi wa Allah katsalandan a cikin izzarsa da kudurarsa da mulkinsa a dinga cewa sewa ne Allah bai da in Allah bai da wani zai baya za yi qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudullu man tasha kowa ya san wannan ayoyi Allah ne ke bada mulki ya kwace ga gunde gara wa sai wuce ai dole sewa ne kuma ko kuma a ce wani kadai zai iya kawo gyara Allah ya nuna maka lauhi mahfuz kinga wannan wannan jama'a shine ina ga wannan wa'azin ya kamata ya zama mana eye opener din mun san wannan abu shekarun baya haka akai ta wannan shirma akai ta wuta to ya kamata mu tuba wa Allah mun shiga cikin haƙin Allah shi zai Allah ya mana wannan hukuma kamar kawai mu ne zamu wa kanmu ai wannan mu shine kawai in ba shi ba kawai ba wanda ya isa ba annabi bane ba wali bane ba malami bane kawai dan siyasa ne mai neman mulki amma mun kallafa ranmu mun ce sai shi da yatin me muka samu duk wani wanda yake tuno ki tuno shi da yatin me kika samu ke wanda yake nuna cewa rayuwarki ta gyaru ko ta ƴaƴanki ko ta al'ummarki babu sai ma ƙara lalacewa da tai to wannan sakamakon shiga gaban Allah da muka yi ya lazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku shiga gaban Allah kar ku rigaye Allah ku ce kaza zai kuma Allah yake so mu yi addu'a mu risala a gaban shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba jama'a ku duba a Badar Allah ya mishi alƙawarin zai bashi nasara Allah ya mishi alƙawarin zai bashi nasara akan waɗannan kafirai kuma yayi duk shirin da zai amma kwana yayi a tsaye yana addu'a yana cewa ya rab in tahlik hadhihi al-isaba falan tu'bad ba'da al-yawm ya Allah ka taimake mu ku ci nasara Allah ka taimake mu ci nasara ya Allah idan ka bari wannan taron al'ummatawa aka ci nasara akan su shikenan addinin ka ne Allah ce ya Allah sai na Abubakar ya ga manzo Allah ta adda ne ce ya Rasulullah ka ba adda nan haka Allah ya karba yace a bannin ci gaba da adda nan har asubahi yana adda kuma mun manta da adda sannan wato da kuma abu na gaba da munana wa Allah zato ba ma kyautata wa Allah zato ila ma'ana haka shine abu ya lalace ya ce to ai shikenan ba yadda zai gyaru mun tura ne zai gyaru ta ka ba mu adda mu ce zai gyaru ce ai shikenan kuma kasan nan dai sai dai ta Allah kawai ba a haka mu ci gaba da roƙon Allah ga azumi nan Allah ka gyara mana Najeriya Allah ka kawo mana sauki yannin ku duba ku ga jama'a yanda waɗannan bandits suka hana kowa sakewa a ƙasar nan ko kana cikin gidanka ko kana mota ko kana jirgi ko kana ina hankalinka a tashin ki musamman ku da iyalanku suke tafiye-tafiye na san da dama anan mazajen su suna tafiye-tafiye da ƴaƴansu ko kina da ɗa matafiyi ma'aikaci kina da miji matafiyi ko ma'aikaci ko direba ko ɗan kasuwa ko mai safara yau yana Abuja gobe yana Lagos za shi Kaduna za shi Sokoto wani ma za shi ƙasar waje kullun za su fita kuna cikin zulumi ne kuma na san nan kowa ta taba sanin wani wanda ya zama victim na wannan wanda aka kashe ko aka kama ko aka wulakanta da sauransu kuma abun fa yana ta ci gaba da matsowa kusa da inda muke tun ana jiyo shi a can nesa banditiri din nan gashi na hayayi so inda muke kuma kullum ba ma san me ya addu'a sannan da kokarin mu na sai mun canza sunnar Allah Allah yana da sunnatul lahi sunna alkauniyya tsarin da Allah ya tsara rayuwa ta bi wani bai sai canza ba walan tajida li sunnatil lahi tabdila yadda Allah ya tsara rana ta fito daga gabar ta fadi yamma babu wanda ya sai canza yadda Allah ya tsara ruwan sama ya zuba a lokacin shi ba da ya sai canza yadda Allah ya tsara a haifi mutum ya girma ya tsugo ta rana ya mutu ba wanda ya sai canza ko to haka Allah ya tsara cewa shugabanni ba za su zama na kirki ba sai in mabiya sun zama na kirki mabiya ba za su zama na kirki ba sai shugabanni su zama na kirki wato kirkin mabiya na da alaka da kirkin shugaba na da alaka da kirkin mabiya Allah ba zai dauko mala'ika daga lahira ya kawo shi ya ce zo kai mulkin Najeriya wanda shi baya sata baya komai da za a kawo shi din wallahi tallahi sai Allah lalata shi muqaddara da za a sako da mala'ika a ce yadda Najeriya din take kowa yana abin da ya ga dama a ce zo ka zo kai shugaban kasa shekara 8 mala'ikan nan ba zai koma lahira ba face sai ya zama shi ma dan cancanci da rashawa sai ya zama makaryaci inda za a yi hakan ba ta yi yadda ya faru da su gashi nan muna gani me yasa saboda mu din mutunta ne makaryata ne marasa gaskiya ne kowa bai so yayi gaskiya amma yana so wai shugabanni su yi gaskiya kowa bai so ya gyara aikin shi ya so shugabanni su gyara aikin su kowa inda yake aka aje shi mutunci ne shi ma bari mu karamin misali yanzu masallacin nan idan a ce ana yin iftar da magriba ana raba abincin masu buɗe baki ki zo don Allah ki tsaya ki ga san zuciya da za a dinga yi daga tsakanin jami'an ɗan agajin da suke rabawa da talakawan da ke zuwa ansa in an ce ga kofar da ake bayarwa nan wani zai zago ta nan a bashi guda uku maimakon kwaya ɗaya da ya kamata a bashi wani a can ɗin zai daka wawa ya kwasa da yawa wani za a bashi yana cikin layi ya ƙara bin layi ya zo ya karɓa shi kuma ɗan agajin dama tun kafin a fara rabawa idan akwai naman kaza a sama ya kwashe ya ajiye a gefe ya ɓoye wannan nashi ne a inda ya ɓoyan idan wani ya gani sai ya zo sai ya sace sata 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 kenan ko ko ba haka bane idan mun hau abun hawa yanzu mun hau titi da dan acaba da mai mota da keke nafe da mai keken hawa kowa bai san ya budo ka ba zai jira a randa bawu sai an bashi hannu ba zai shiga obatakin baya bin doka in kai mai magana ya maka da kuwa ko kai sa an uban shi sai ya zage ka ba za mu iya bin simple doka na traffic ba ma iya bi babu doka mafi sauki kamar dokan bin hanya saboda ana yin ta ne don lafiyarka haɗin dira da ake yi kullum ku ji wane ya mutu wane ya karye su wancan sun yi raga-raga duk mai ke kawo shi rashin bin doka ne a ƙasar Saudi Arabia idan aka yi hatsari to ai babban labari saboda sai a shekara biyu ba a ƙara yi ba saboda kowa na bin doka kai waki maganar Saudiya nan nan makwabtan mu Niger yake gani mu muna shiga kasashe daban-daban muna gani ana kowa na bin doka amma mu nan ba za mu bi ba dan boss zai zo da gudu ya shiga wani ma ya taho da ke mashin din shi zai ka ji garam kawai an haɗu sai kuma a ce Allah ne ya kaddara wannan ya tashi da kare kafa wannan ya gurda a gefen hancin sa shikenan ke kuma da kikawa a taba haka za a dauko ki a dawo da ke gida har ma mijin ki bai san kin hawa daga nan Asiriya to a zo aika jinya watanni ko kuma in ya zo da adabi shikenan a mai da yara marayu almuhimu shine ba ma san bin doka idan muka je asibiti aka je ga layin awo ana bi kowa ta zo an bata lamba sai wata ta zo sai ta mika wa nurse kati da kuɗi ta sa kuɗi a ƙasan katin shikenan maimakon ita take ta 70 sai a kira ta a ta 7 ba kuke yi ba kuna yi ko ba ku yi idan tiyata ce za a yi mutum an mishi bukin sati uku sai ya zagaya ya san wani sai a ce ya zo gobe a mishi a tsallake saura idan ka je asibitin nan babban asibitin shika gashi nan idan ka je wallahi tallahi idan kwanan ka mana kusa sai ka mutu kafin a ganka ni kullum abin da nake cewa na je asibitin shika alhamdulillah ina da alfarma a kowanne suka sanni za a yi maka alfarma a ganka ce alga ta mala bismillah bismillah a shiga da kai da sauransu ina jin damuwa a raina cewa bai dace ba amma in ka cigaba da bin layi sai ka wuna anan a raina ina jin cewa wallahi bai dace ba saboda na san ba daidai ba ne sai nake ce ma wannan ce to yanzu kaga asibitin nan babban asibiti ne na ƙasa ana turo mutane daga gari-gari su zo asibitin referral wani bai taɓa zuwa garin Zariya ba sai a sanadiyar asibitin da aka bai san kowa ba in ya zo da shi da mara lafiyar shi kuma dama daga ƙauye yake baya jin turanci bai san rayuwar barike ba haka za su zo su rasa ma inda za su shiga su rasa wanda zai kula su ma'aikatan ba za su fito ofis ɗin su ba likitocin sai karfe 12 za su zo clinic ko kuma kuna nan tun karfe 6 kuna jiran su a clinic ba za su zo sai 12 na rana suna zuwa kuma su rufe ku da masifa kaman wasu kaman ku ƴaƴan su ne alhalin kuma ana biyan su albashi ne saboda su muku aiki
daga nan sai ya ce miki to shikenan tafi asibiti na a wuri kaza mu je mu miki aikin wace duk wannan corruption ne rashin gaskiya ne a cikin makaranta a nan FCE ko a ABU ko a Kongo ko a ina ne dalibai suna zuwa gun malamai su kai kudi a ba su maki malamai suna neman daliban su da fasikanci ko da neman kudi dan su ba su maki malamai ba sa shiga aji su karanta abin da aka ce su karanta balantana kuma malaman primary gwamnati ta yi gantali sai sun ga dama suke zuwa ma duk wato ina son na muku ne cewa kowa a cikin abin da yake baya yin gaskiya da mai saida tumatir a bakin masallaci da mai saida manja a gida da wanda ke zuwa kasuwa ta saro gwanjo da mai saida hatsi da tela da liman kowa zalunci yake kowa ya samu hali sai zalunci limamin masallaci a aiko da kudin marayu asusun marayu ya kwashe ya sai mota ko ya tafi umara guda nawa kai umara ma ko ta karbi Allah ne kada ya sani yan uwan uba a mutu abin musu marayu su tattare kudin gaba daya su cuci marayu su cuci matan mamacin a garkama komai a ce kayan marayu ne sai ai mu zamu rike musu mu ne yan uwan uban su ita kuma abin ta dinga yawo a gari ta kallon gonjo sai bayan shekara 20 su ce ai kudin su lalace yaran su yi hakuri ai kudin su lalace sai wani yaran Allah ya taimake shi ya daga su dinga cewa ai dan mu ne shi kuma a lokacin zuciyar ta riga ta bushe baya kauna kowa duk inda ka taba a cikin rayuwa haka zaka ga wannan barnar to a da wannan barnar da muke yi zamu sa ran wani shugaba ya zo ya zama na kirki mun yaudari kanmu jama'a na mun yaudari kanmu muna son Najeriya ta gyaru to kowa ya gyara kanshi kowa inda aka aje shi yayi abin da ya kamata san da ya kamata je ki gun yan sanda su maki gari haka suke idan yanzu aka sace mamujin ki roba ya kai yan sanda labari to ya zama kwaso ma kullum za su buga mishi waya ai an ji labarin roba nan a Ancau ka kawo kudi za a sha mai a mota za a je a kamo barawo da an ji sai a ce ai ba shi bane wani ne sake dawo gobe ka zo ka ba da sabon statement wancan ya bata to ka kawo kudi za a buga waya za a yi tracking ai an ji kaza sai sun kwace mishi dan rago abin da ke hannun shi idan bashi ne kake bi ka kai wani gun yan sanda suka je suka dadime shi suka anshi bashin in 70,000 ne in kai sa'a su baka 700,000 kula a dinga maka je kaka dawo DBO baya nan je kaka dawo daga kashi a ce to anshi wannan 700,000 in je ka rike kafin alƙalami shikenan ba za ka kara ganin koyar ba kafin kara dawo sai a ce ai ofisar da yake in charge an mai transfer daga Zaria ya koma Kaciya ka buga lambar shi ba ta yi kuma ƙarya ne yana nan sai da kai Allah isa waɗannan mutum ne masu karewa mutane haƙƙinsu in shiga in mota ka shiga ka kama hanya zaka je wani gari in sun tare ka shikenan kana da takardu da komai fa to Allah ji mana wani abu shi wani abu zan yi muku kuma kana kin yi masa maka wani sharri a wajen ba su ba ba BIO suke da waye duka da farahulan mu da masu kayan sarkin mu duka kowa mutum ne an bashi office an aje shi cewa mutane su dinga zuwa office din nan kana duba musu kaza duba kananan ma'aikata masu ba da kati a asibiti wanda ba su kai karan kadamiya ba yadda miki wulakanci ai da kuma ko sha gani ai ta daka miki tsawa wata ma sa ake ce ko jikaki kuma nawa take gaba dayanta a harkar boko mai ta karanta wata na ba sai kai ma sai ka mai da ma fada ba wata sai na ce wala asibiti ce kai kalle da nan ka gani ba karaman dan boko bane ne digiri guda uku ne a kaina ka bina hankali saboda za su san mutane wulakanci iri gashi nan to haka da asibiti da makaranta da gun yan sanda da gun alkali da masallaci da coci ko ina muka je ba ma yin gaskiya wannan shi ya bata kasar nan da haka yanzu ko gwamnatin musulunci aka fa a Najeriya yadda ake danna haka ba za ta yi kyau musulunci kawai shine kowa ya gyara halinsa bari mu kusance da za ku gane cewa da gaskiya ana iya a gyara idan ga wata islamiyya sai aka samu wani tsayayyen headmaster fa'i da mutunci fa'i da sauki za a yi ta zage shi ne da iyaye da malamai za a yi ta gulmashi amma ya tsara aiki baya bari a yi lanci baya bari a ki shiga aji baya bari a ki yin lesson plan lokacin test dole a yi lokacin ba da result dole a bayar zaki ga wannan islamiya ta fita daban daliban ma sun fita daban malaman sun fita daban daga baya za a yi tayyabawa ana cewa walakin za ku yi sunu min qabli bayyinati kama zittu fi shakki mimma za ku biya ta iza halaka kuntum lam yabasallahu min ba'di rasula sai ya shude a dinga cewa oh ashe mutumin kirki ne da muna ta jin haushi shi haka wani in aka samu wani miji tsayayye a gidansa ya tsaya ya hana aikin banza zaki ga gidan ya gyaru haka ke ma a matsayin ki na uwar gida in kika tsaya tsayin daka kika ce dole kowa ya gyara sai gidan ya gyaru to haka ne sai kowa ya gyara da mu al'umma ba mutum da ya bace mutane da yawa kuma kowa na da muhimmancin sa a cikin al'umma kuma ita barna wato in ta fara a cikin al'umma yadda kika san albasa ce in ta fara ribewa ko dai a dade a yanke iya inda ta ruban ko kuma kafin gobe zuwa jibi zaki ga duka wannan rubar ta kewaye ko ina kun fi ni sanin wannan in kika da albasa kika ga ta fara ribewa ba ita ba duka wanda ke cikin kwandon ko buhu in kika basu haka ne sai sun kamu ko za su kamu lokaci kankani yake ga direba albasa ke ta lalace to haka barna take to haka jama'a sai kowa ya kan shi katin ta nasu sai mun gyara gaba daya a gidajen mu matsara gaskiya tsakaninmu da makwabta tsakaninmu da Allah tsakaninmu da iyalai a wajen kasuwanci a wajen tarbiyya komai mu kwatanta gaskiya sannan sai kasa ta gyaru in ba haka ba wallahi tallahi ka za'a ita wannan shashancin kullun sai an ce garajiya da yau kullun sai an fada ko na mutu da ku ce na fada wannan magana yanzu dai wannan mulkin na zamanin nan da ake ciki an taba zamanin za a sha wahala haka wahala da ake sha fata mutan jiyan ba tafi har ma yanzu wasu fata suke ina ma da a maida mu kawai yadda muke da da za a maida mu ma yadda muke da sun da ake sayan shinkafa din nan a ce 7,700 taliya 1,200 manja 800 galan ai da mun more ma ko da za a maida mu ma iya shekara 10 din nan bayan misali san da ake da wannan saukin san da zaki shiga kasuwa da 20,000 ki ce fa nan da zaki ci a duka azumin nan yanzu ko 100,000 ba ta miki wannan ce fa nan ba ba ta miki ba duwan shinkafa kawai 10,000 ne manja 10,000 ne taliya nawa ce komai ka taba yanda ka san ka taba zinariya komai ka taba tsada sannan ga abun babu albarka to da aka gyaran da zamu shine farko mu fara gyara zuciyarmu da ayyukanmu saboda Allah baya kallon jikunan mu yana kallon zuciya ne da aiki mu gyara zuciyarmu mu gyara ayyukanmu sannan mu koma kan hadisi waɗannan ƴan siyasa annabi ya nuna mana cewa kada mu biye musu karki zama wake ƴan jam'iyya kaza ce ko dan takara kaza wallahi ti shi ai ta rigima da ke ba ruwanki kuma ki cigaba da rubutawa Allah kina biyayyar aurenki ranan zaben in kin ga kina son yi kina iya zaki jiki amma shi ma ba dole bane kake bata kanki lokaci musamman aka ce kamar yadda na fada a ce duk musulmai ne suke takara duk mutanen mu ne to me za mu bata kanmu lokaci amma in ya zama tsakanin musulmai ne da arna to yanzu wannan akwai matsala dan koyaye ne gara musulmi koyaye ne ko mun rashin hankalin shi rashin kirkin shi to akwai abin da musuluncin shi ba zai bari ya bari ai wani zalincin ba amma kafiri zai iya yin duk makarkashe da za a karar da muwa mun san yadda kafirin kasar nan suke da gaba da addinin mu da muke kuma musamman yanzu sun taso suna ganin chance din su ne kuma jam'iyyin sun karkata zuwa ga to a baiwa arnan dama ai musulman sun yi an gani akwai jiyoyin da kuma su ake a daura mamata su yi gwamna to yanzu wannan abin da maza suka gagara ina mata za su iya jama'a ai sai dai a tara mazaje akwai gwamnati da suke ganin tunda maza sun yi ya kamata a ba dama mata dama su dana to abin da maza suka kasa ina mata za su iya yi jama'a ai za a ƙara lalacewa ne dan wata take fashewa da kuka kawai in ta ga abin ta rasa yadda za ta yi ta fashe musu da kuka a office ko a wajen meeting sai da ma ni sai da ce ba zan yi ba wani ne ya zuga ni to ya zuga miji na ko aw man yura sha'u fil hilya wa huwa fil khisam ghayr mubin abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo mana wasu abubuwa da za su meye dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu maganganu a ƙasa wanda ba su da alaka da asalin hadisin nan yayi magana akan sallah yayi magana akan azumi yayi magana akan sadaka yayi magana akan cin halal saboda waɗannan su ne abinda za a rike komai ya gyaru a rike tauhidi a rike sallah a rike azumi a ci halal da sauransu to duk hatta tsarin shugabancin ma sai ya gyaru da haka yi kokari ki kula da ibadarki kokari kula da sallarki da azuminki da karatun alqur'aninki wato ababan da zaki tsira da su a lahira wannan wahalar da ake ciki a rayuwar nan jama'a idan aka wayi gari cewa kuma duk da wannan wahalar kuma bawa ya mutu ya tafi wuta to wannan yayi asarar duniya da lahira amma ya kamata idan mutum ya sha wannan wahalar ta Najeriya don ya mutu ya kamata ya tafi aljanna gaskiya saboda Allah to ya zai tafi aljanna shine ya aikin aljanna daga nan duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗan aljanna sun gama shiga aljanna za a zo a ce musu ko kun taba tuna wata wahala da kuka sha a duniya saboda dadin da suke ciki aljanna za su manta duk wannan wahalar sai su ce ma marrabina sharrun qatu wallahi huwa mun taba shan wata wahala ai yanzu ko a nan duniya idan Allah ya miki wani juyin juya hali sai kiga duk kin manta wahala nan da nan kiga kin yi sabbin da ke kamar kulba kin manta duk wata wahala ko tarihin baki san ana tunawa ko su kuma ƴan wuta in suka shiga wuta suka ji azaba Allah ka tsare mu daga azaba wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a turo malaika ya tambaye su ko kun taba jin wani dadi a duniya za su manta duka dadin duniya su ce ma marrabina khairun qattu wallahi mu taba jin wani dadi ba almuhim cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dama yace al'umma ta Allah ya tsare ta daga shiga wuta a lahira. A maimakon haka Allah ya ce turo mu al'umma ta jarabawa iri daban-daban a duniya. To wannan abin da nake so mu gane shine wannan jarabawa na rayuwa babu yadda za a kauce musu dama Allah ya tsara su sai sun faru. To amma kai a matsayinka na musulmi, ke a matsayinki na musulma, zaki yi abin da duk hayaniyar da ake ciki ba za ki shiga ba. Shine mene? Ki saka zuciyarki da ambaton Allah zuciyarki ta natsu da ambaton Allah karatun alqur'ani tasbihi zikiri sallah sauraron wa'azi kikkiawan manufa idan zuciyarki ta cika da wannan sai kiga komai ya gyaru miki annabi ya ce ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu idan zuciyarki ta gyaru komai ya gyaru miki sai kiga duk wannan wahala da ake sai kiga labari kike ji ba sai kina da kudi ba ba sai kina da arziki ba ba sai kowa ya san ke wata mashahuriya bace amma indai kin tsaya ma Allah to Allah zai tsaya miki sannan wannan hadisi yana gwada mana akan cewa al'amarin shugabanci ba zai gushe ba yana tabarbarewa a hannun waɗanda suke sufaha'u da aka ce wannan bai nufin dukkanin shugabanni za su zama haka amma zai zama mafi yawan su haka ne za a iya samun tsilli-tsilli nan da can wasu na kwatantawa wanda kuma duk ya kwatanta mutane za su gani kuma alherin shi zai kai ga mutane amma dai mafi yawan su za su zama suna da wauta suna da jahilci domin wauta ta farko ita ce kana ce ka ce sai ka shugabanci mutane duk wanda zai nace ya ce sai yayi shugaba ya takara jiya yayi yau ko ma yana da niyya fassa shi ta baza gari ko ina shekara da shekaru wannan alama wauta kenan ta farko jama'a nacewa na jin san mulki kuma kamar da muka ambata a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tabbatar da cewa Allah yana zare hannunsa daga mulkin duk wanda ya je roƙa aka bashi Allah kuma yana sa hannu ga mulkin wanda bai roƙa ba an bashi ne ya ga ya dace ya karba inda malamai suka togace kawai shine inda ya zama babu wanda zai iya ce kai kamar da faru da Annabi Yusuf ij'aluni ala khaza'inil ard amma idan akwai wanda za su iya da yawa yana daga cikin wato wauta kana ce cewa dole sai kai in kai haka za ka wayi gari ba za ka iya ba za kuma ka ainihin wato shiga cikin matsala sannan mun ji an ce duk wanda ya taya su akan abin da suke na zalunci to shi da su duka daya domin su dama shugabanni kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa daga cikin ababan da mutane za su yi nadama a ranar alkiyama babu kamar wanda ya rike shugabanci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima wanda diye shugabanci zai ji dadi a nan duniya amma sai yayi da na sani bayan an kwace wannan shugabanci tun daga duniya zai fara da na sani kafin aje lahira zai da na sani cewa da zaki iya fira yanzu da waɗanda suka yi shugabanci suka sauka wanda suna nan suna raye a yanzu wanda suka taba yin gwamna ko shugaban kasa ko minista ko waye zaki tara suna cikin nadama iri daban-daban akan abubuwan da suka aiwatar da wanda ba su aiwatar ba suna cizon yatsa ina ma da ban ce ayi kaza ba ina ma da kaza na ce ayi da ba kaza ba ina ma da na riga wani yin tunanin ya kamata ai gada a wuri kaza ina ma da na riga wani yin tunanin cewa ya kamata a ba su a ba al'umma wuri kaza dama kaza ina ma da ba ni nayi kaza ba suna nasa suke wannan dama ta duniya kenan to sai kuma ta lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shugabanci za a zo da shi ne a daddaure ranar alkiyama ba za a kwance mishi wannan daurin ba sai an gama mai hisabi tsakanin shi da dukkan al'umman da ya mulka idan ya tsira wato ba sabon shi bashin komai sannan a kwance shi idan bai tsira ba a nan yanda yake a daura kamar goro za a wurga shi jahannama inda mutane su sauna ba su da shugabanci amma wata dabi'a ce ta dan adam an arga an kimsa wa dan adam san shugabanci wata kila kamar da malamai suke fada tun daga san da annabi adam ya yaudaru da maganar shi iblis yake ce mishi ainihin wato hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla bana gwada maka bishiyar da in ka ci dan itacen ta to zaka tabbata a duniya kuma zaka samu mulkin da baya karewa to waɗannan abubuwan guda biyu suna wahalar dukkan dan adam kamar yadda Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ai kowa baya son mutuwa kulluna yakrahul maut kowa ba wanda za a ce ya mutu ya ce ya yadda ya mutu inda yana da yadda zai sai ya tsere wa mutuwan nan in ya ga mutuwa ta kashe mutun to ta damke shi ne ba yadda ya iya kowa na son ya rayu ya dade yana da buri sannan kuma kowa na son a ce shi ne yake fada a ji shugabanci ko monita ne aka ba mutum sai ya dinga jin wani karfi cewa yawa yanzu ni ce monita a jinnan wato shugabanci san shugabanci dabi'a ce ta bil adam amma dai an ce a guje shi a guje wa san shugabanci sai ya zama dole sannan a tsarin musulunci shi shugaba to kaman bawa yake a wajen mutane ba wai shine ubangidansu ba kaman bawansu ne ma'aikacinsu ne ba ku ga shugabanni yanzu ba sa kallon shugabanci a matsayin haka suna kallon shi a matsayin wata alfarma ne da daraja amma asalin tsarin shi bauta ce ka sarrafa da jin daɗinka ne da rayuwarka don kai mutane yayi ci a takaice ɗan uwa masu albarka kana cika ku da surutu za mu iya summarizing ɗin cewa hulɗar da ya kamata mu yi da demokaradiyya shine hulɗa ce ta larura an kakaba mana ita ba don muna so ba amma mu musulmi ne shari'a Allah muke so amma duk da haka tunda Allah bai sa mun samu karfin yin shari'a ba to abinda zai zama mana maslaha game da demokradiyya shi zamu yi shi ta dole mu saurari maganar shugabanni da malamai da wanda suka gajiye suka ga yau in suka ce mana ayi kaza mu yi in suka ce mana a bar kaza mu bari za ku yi tunawa shekarun baya da aka yi wani zabe da tawa da ma kungiyar dattawan arewa sai da suka dinga mutane kashe di kar a zaɓi wani mutane suka ce wallahi sai mun zaɓe shi kar ku zaɓi wani ku ce wallahi sai mun zaɓe shi wani nan da aka zaɓa bana jin an ji daɗin zaɓen nan in malamai suka ce mana kar ku jefa wani ƙura'a to mu haƙura da yadda muke son shi ba za su cuce mu ba malamanmu ne Allah suke nufa ba dole ya zama maganar su gaskiya ba ce ta iya yiwuwa ta zama kuskure amma su Allah ya ba su daman su kuskure ba komai inda ba son zuciya bane su malamai suna da daman su kuskure ma su samu lada saboda ijtihadin su kuma sun fi mu shekaru sun fi mu ilimi sun fi mu sani ya kamata a daga tabun nake cewa shine mu guje wa zira jiki akan harkar demokradiyya mu guje wa zira jiki akan ta mu guje wa shiga gaban Allah muna yanke hukunce wanda Allah ne ya kamata ya yanke su cewa wani ne kadai zai iya wani ba zai iya ba wani ne na Allah wani ba na Allah bane mu guji ainihin wato cin zarafin junanmu akan bambancin siyasa zage-zage da ainihin ta'annati da ƙaryatawa sannan mu guji goyen bayan ƙarya da zalunci muna ji muna gani ana zalunci mu goyi bayan shi mu ce daidai ne sannan kuma mu koma ga Allah mu nemi ainihin wato mu nemi tsira a wurin Allah dan wannan rayuwa ta duniya ba ta da tabbas rayuwar da ke tabbas ita ce ta lahira daga kar mu bata lokacinmu akan abin da yake na duniya ne mai karewa wanda kuma galibi ba muke ci ribar sa ba kana cika ku da surutu ina ganin ya kamata na dakata anan maganar tawa hadin bara ce ga baki dayan ta domin ina da rubutaccen lecture amma naga tayi tsayin da za a gabatar da ita a wannan wurin saboda yanayin masu sauraron da kuma lokaci da ya kure da kuma halin azumi amma ina fata cikin kalmomin na fada akwai abin da za a tsinta wanda zai zama zai za a samu fa'ida daga cikin sa kuma na fata Allah ya sa albarka babu da suke kuskure da ainihin wato abin nan kuskure na ko azarban harshe na ina fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mini Allah kuma ya yafe mini ina mana addu'a gabaki daya da cewa Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadojinmu ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata daga cikin bayinka salihai ya Allah ka tsiratar da mu daga azabar kabari da azabar wutar jahannama iyayenmu da malamanmu da suka shuhuda Allah muna addu'a dan girman zatinka dan falalan qur'aninka ya Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka yaske cikin kaburburan su Allah ka sada su da rahamarka Allah ka tsiratar da su daga azabar wuta ya Allah mu ma idan mun tashi cikawa ka sa mu cika da imani Ya Allah wannan al'umma ta mu dake cikin garari Allah muna kai su ka gare ka ya Allah ba mu da ƙarfi ba da dabara ya Allah mun gaza mu da shugabannin mu da duk masu dabara mu Allah sun gaza Allah kai kadai zaka iya maganin wannan bala'i ya Allah kawo mana dauki Allah kawo mana sauki abinda muke fama da shi na rashin tsaro Allah ka canza mana shi zuwa aminci abinda muke fama da shi na yunwa Allah ka canza mana shi zuwa koshi abinda muke fama da shi ya Allah na rashin godiyarka Allah ka canza mana shi zuwa mazauna masu gode maka ya Allah kowa na da bukatun shi a matsayin shi na bawa gare ka Allah ka fi musanin bukatun bayinka Allah ka biya ma kowa bukatunsa ta alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله